BOA. On se retrouve en deuxième partie, la partie la plus importante de RM Show. Et je vous dis comme d'hab, God bless.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan dare na yau Litinin 6 ga watan Yulin shekarar 2020. Baba Yako makeri ne da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji hali da ake ciki akan kama shugaban hukumar yaki da ba su yi wa arzikin kasa zagon kasa Ibrahim Magu da hukumar DSS ta yi a yau bisa zarginsa da mallakar wasu kadarori da kuma fita da dukiyar kasa zuwa kasashen waje. Tsohon shugaban kasar Ghana kuma dan takarar babban jam'iyyar adawa ta NDC ya zabo Farfesa Jean Nana Mensa a matsayin mai dafa masa baya a takarar zaben shugaban kasa na watan Disamba. Karon farko da babban jam'iyya a Ghana ta zabo mace a matsayin yar takarar mataimakin shugaban kasa. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan yanda shugabannin addinai a Najeriya suka dukufa akan kira ga gwamnati da ta tsananta jin kunni ga duk wanda ya aikata laifin fyaɗe don kaucewa hushin Ubangiji. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da dare ga cikakkun labaran duniyar. Jami'ai a faɗin jihohin yankin kudancin Amurka sun bayyana damuwa akan karuwar yaduwar annobar coronavirus a cikin 'yan kwanakin nan, yayin da shugaban ƙasa Donald Trump ya musanta cewa yanayin ba mai cutarwa ba ne. Kate Gallego, magajiyar birnin yammaci na Phoenix da ke jihar Arizona, ta faɗa wa kafar labaran ABC cikin wani shirin a wannan makon cewa mun yi gaggawar buɗe wuraren kasuwanci bayan da aka rufe su a watan Maris da Afrilu. Ta ce muna cikin tashin hankali yayin da adadin kamuwar cutar ta kai 59,000 a birnin da ke da yawan mutane miliyan 1.7. Gallego ta ce mutane sun yi yawa a wuraren gwajin cutar. Amurka ta samu sabbin kamuwar cutar sama da 50,000 a 'yan kwanaki da dama na baya-bayan nan, mafi akasari a jihohin yankin kudu da suka kauce wa babban barkewar annobar a watan Maris da Afrilu, yayin da biranen yankin arewa maso gabashin kasar musamman ma New York suka fi jin jiki. A yanzu adadin masu cutar a waɗannan biranen ba su da yawa. Jami'ai a wasu daga cikin jihohin da abin ya shafa sun sake sanya dokar kulle domin yunkurin daƙile yaduwar cutar. Ko da yake birnin New York na shirin sake budewa a yau Litinin, inda za a bude sanarorin gyara jiki kamar shagunan gyara gashi da aski da faratu. A jihar Florida kadai alƙaliman sabbin kamuwar cutar sun kai 11,400 a ranar Asabar, alƙaliman sabbin kamuwa mafi girma cikin wuni guda, yayin da manyan birane a Amurka suka yi tarukan murnar zagayowar samun yancin kan kasar, duk da cewa dozinan kananan birane sun soke. Kasar Saudi Arabia ta bada sanarwar ka'idojin lafiya da aka gindaya domin gudanar da aikin hajin bana. A jiya Lahadi ne cibiyar kare yaduwar cututtukan kasar ta bayyana cewa an shata ka'idojin ne da zumbar daƙile yaduwar coronavirus. A watan jiya kasar Saudi ta bada sanarwar cewa mutane kalilan ne za su samu damar aikin haji a bana. Tun farko dai kasar ta bada sanarwar hana musulmai daga wasu kasashe halartar aikin hajin bana, wanda shine karin farko da irin haka ya faru a tarihin wannan zamanin. Ka'idojin kariyar da gwamnatin ta bayyana a jiya Lahadi sun hada da sanya abin rufe baki da hanci a duk wuraren ibada, kiyaye bada tazarar akalla mita 1.5 tsakanin mutane, da kuma haramta sumbata ko taba kaba. Haka kuma za a yi amfani da duwatsun da aka tsaftace wajen jifan shedan, wanda mahajjata 50 ne kadai za su shiga lokaci guda, da kuma takaita zaman mahajjata 10 kacal a cikin rumfunan da ke da fadin mita 50 a mina. India da China sun fara janye dakarunsu a kwarin galwan da ke gabashin Ladakh, inda suka yi wata mummunar arangama a watan da ya gabata. A yau Litinin wasu majiyoyin soji sun sanar da Deccan Herald cewa an fara shirin janyewa a galwan. An cire rumfunan da ke yankin Sintiri na 14. Sojojin India 20 da dakarun China da ba a san adadinsu bane aka kashe a rikicin da ya kaure a PP14 a ranar 15 ga watan Yuni. Wannan matakin na yau Litinin ya biyo bayan zaman tattaunawa da dama da aka yi tsakanin kasashen biyu. Za su sa ido domin su tabbatar cewa da gaske ake nufin wannan yarjejeniyar, wata majiya ta sanar da kafafen yaɗa labaran India. Daga ƙarshe a yau Litinin kasuwannin hannayen jari sun fara farfadowa, yayin da masu saka jari suka yi watsi da labarin hauhawan sabbin kamuwa da cutar coronavirus a Amurka. hannayen jarin Niki da ke Tokyo ya rufe da wuri a yau da ribar kashi 1.8. Hansan da ke Hong Kong kuma ya cirra da kashi 4 da maraicin kasuwanci, yayin da hannayen jarin Shanghai Composite ya cirra da kashi 5. Hannayen jarin Kospi da ke Seoul ya cirra da kashi 1.6 cikin 100. Kana a Taiwan Stock ya cirra da kashi 1.7. S&P da ASX da ke Sydney sun tafka asarar kashi 0.6, abin da ya sanya yankin cikin kyakkyawar yanayi. A Mumbai, Sensex ya cirra da kashi 1.6 da maraicin kasuwanci. Hakanan a Turai, makon ya bude cikin kyakkyawar yanayi. Hannayen jarin FTSE da ke London ya yi sama da kashi 2.3. CAC 40 da ke Paris kuma ya cirra da kashi 2.5. Kana hannayen jarin DAX da ke Frankfurt ya cirra da kashi 2.2 cikin 100. A kasuwannin mai kuma ana sai da danyen man Amurka akan farashin dalar Amurka 40.94 kowace ganga, abinda ke nufin yayi sama da maki 0.7 cikin 100, yayin da a kasuwar duniya ake sai da danyen man Brent akan farashin dalar Amurka 43.52 kowace ganga, wato ya cirra da maki 0.8 cikin 100. Kana dukkanin hannayen jarin manyan kamfanonin Amurka sun yi armashi. Sa'o'i gabanin kasuwar Wall Street ta bude gadan-gadan bayan hutun kwanaki 3 da aka yi a ƙarshen mako na ranar ƴancin kan ƙasar a ranar 4 ga watan Yuni.
To madalla a gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a yau Litinin ne hukumar tsaron farin kaya a Najeriya ta DSS ta kama shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC Ibrahim Magu akan zargin sa da mallakar wasu kadarori guda 4 da kuma tura kudade zuwa kasashen waje. To kowane hali ake ciki ne akan wannan batu? Ga dai Umar Faruk Musa da ƙarin bayani daga birnin Abuja.
Har zuwa yammacin yau dai rahotanni daga Najeriya na cigaba da cewar Ibrahim Mustafa Magu, mai rikon shugabancin hukumar EFCC da ke yaƙi da cin hanci da rashawa, na cigaba da fuskantar kwamitin nan da shugaban Muhammadu Buhari ya kafa domin gudanar da cikakken bincike a kan zarge-zargen badakalolin da ake zargi a kansa, musamman abin da ya shafi yiwa yaƙi da cin hanci da rashawa na Najeriya kan tsaye ko kuma zagon ƙasa. A shirye da nai da shi Dr. Usman Bugaje, wanda ya taɓa kira sati biyu da suka gabata ta cewa a rufe hukumar ta EFCC saboda ba aikin da aka kafa ta take yi ba, ya bayyana min cewa
kuma yanzu wannan abin ya faru, duk da yake dai an hango hakan za ta iya faruwa, amma za mu kala jiran bayanai daga ita kanta hukuma kafin mu yanke hukunci. Abin da za mu iya cewa yanzu shine a dukkan alamu darace ta ci gida, ma'ana wani abu ne wanda dama suke yi a dukkan tsakankanin su, kamar yanda ka tuna shi babban shari'a wato ministan shari'a dama ya rubuto wasu takarda da adadin da ko ba ku biyu ko ba ku uku da suka wuce akan lalle a cire shi, kuma dama an daɗe ana rufe irin abubuwa da yake yi wato na zagon ƙasan aikin da aka sa shi, amma fa ba shi kaɗai ke wannan ba, shi ya sa ake karɓa shi gida, domin da akwai muƙarraban gwamnati na cikin gida wanda yake haɗe da su yake yi irin waɗannan abubuwa. Saboda haka mu sai mu ce wannan al'amarin Allah ya fito da gaskiyar al'amura ya ƙara nuna irin rashin shirin da aka na yaƙi da rashin cin hanci da irin koyon da ake duk Allah ya fito da su, hatta harkar tsaron nan da ya gagar duk yana da nasaba da irin waɗannan. Allah ka fito da waɗannan abubuwan gaskiyar adanta waɗanda suka ci amana, kuma Allah ya kama su ya nuna mana su, sa'annan kuma Allah ya sa mu warke daga irin wannan wato jaza'i yanda ne ya samu sauƙin al'amura daga nan.
A waje ɗaya na tuntuɓi Awal Musa Rafsanjani, ɗaya da cikin shugabannin hukumar nan ta Transparency International na fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa, domin in ji muhimmancin wannan matakin na bincike da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta fara ɗauka, inda yake cewa
gaskiya babban takaici ne ga yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, saboda laifukan da ake zargin sa idan har ya yi irin wannan gaskiya ba karamin cin amana ba ne, ba kuma karamin wato gurgurza kokarin da muke ta yi ne akan yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, saboda ba san da za yi limamin yaƙi da cin hanci da rashawa a same shi da irin waɗannan al'amari, kuma 'yan Najeriya ma su dama cewa akwai wani wanda yake da gaskiya yanzu ya kwatanta gaskiya akan yaƙi da cin hanci da rashawa. Saboda haka wannan ya shafi aikin da muke yi gaba ɗaya, kuma ya shafi mutunci da martabar ƙasar, ya shafi kuma ita ce kanta gwamnatin ma.
Umar Faruk Musa, Murar Amurka, Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. A siyasar Ghana kuwa tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama kuma dan takarar babban jam'iyyar adawa ta National Democratic Congress NDC ta shugaba Rawlings ya zabo Farfesa Jin Nana Opoku Ajiman tsohuwar ministan ilimi a zamanin mulkin sa kuma tsohuwar shugabar jami'ar kasa ta Cape Coast a matsayin wacce za ta dafa masa baya a zaben shugaban kasa a watan Disamba. Wannan ne dai karon farko da babban jam'iyya a Ghana ta zabo mace a matsayin mai dafawa dan takarar shugaban kasa a Ghana. Ras Mubarak dan majalisa ne a bangaren jam'iyyar adawa ta NDC a mazabar Kumbungu a jihar Arewacin kasar ya ce ko shakka babu wannan babbar alama ce ta nasara da John Mahama zai yi a zabe mai zuwa.
Ya ba ba ta zuwa mare kai saboda cikin tarihin Ghana babu ta samun major political party inda a nominate na mace a tsaradin da ita ba.
Dama da abin da zan tambaye ka kenan, kana ganin mutanen Ghana sun shirya su samu mataimakiyan shugaban kasa mace wanda gaba tana iya zama shugaban kasa?
Kasan demokratiyan Ghana ya kai gaba kwarai kuma ya yi nisa kwarai. In ka tuna Ghana shi muna da Speaker of Parliament na mace a zamanin gwamnatin NDC. In ka tuna Ghana mun taɓa samun babban yan sanda, babban police na mace a zamanin NDC. Kuma akwai abin former chief justice ita ta je retirement. Ta gana jita iya zo batun demokratiya mu yi nisa kadan a cikin Afirka. Kuma ina ganin shi wannan nomination now ya babu karfin gwiwa a shafatin NDC mu yi aiki sosai zuwa ga election December 2020.
To akwai wasu daga cikin jam'iyyar ku da suke cewa su ba su ji daɗin wannan abin ba, musamman ma matasa da ke cikin abin nan da labari ya fito cewa su ba su yarda da wannan zaben da aka yi ba, sun so da a zabi wani tsoho ɗan siyasa da ke cikin jam'iyyar NDC. Me za ka ce kan wannan?
Ba wani member mun da ya ce kamar abin da ba su zari da aka kira aka ce ne ka ba. Ka san sunan na kin da suka fito, kai ka san Professor Kushibuchi, tsohon minista kudi zamanin JJ Rawlings. Ka san Tufa ya kama shi. Ina tsoron yau in ba yi mistake ba ya samu 76-70 years. Abu Tufa sosai kuma ka san lamarin kai kawon campaign au na siyasa ka san ba karamin aiki ba ne. Even though muna da shi wannan abin nan ciwon coronavirus, amma duk da shi an yawo an yi campaign an haɗu da mutane, ina neman wanda ke da energy an kwari da zai yi wannan aiki duka. Kuma ka san vice presidential nominee akwai pressure kan wannan aiki, shi yasa na yi sure na tabbatar kaman ina cikin izinin da ya sa ba cire shi Professor Kusibuchi da kai magana shi ba. Ido amma wata Professor Jane Nana Opoku Ajiman fantastic choice ba wata ba.
Ras Mubarak kenan dan majalisa a mazabar Kumbungu a jihar Arewacin Ghana. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. Madalla Shugabannin addinai a Najeriya sun da kufa wurin kira ga gwamnati da ta tsananta yin kunni ga duk wanda ya aikata laifin fyaɗe domin kauce wa fushin Ubangiji. Wakilin Musani Shaibu Malumfashi ya faɗa a rahoto na musamman da ya aiko mana cewa kira da shugabannin addinan suke yi na zuwa ne biyo bayan yawaitar fyaɗe a birane da kuma ƙauyukan ƙasar.
Aikata fyaɗe yana nema ya zama abin ado a tsakanin al'umma domin mawuyaci ne a yi mako guda ba tare da kaji ai an aikata fyaɗe ba galibi ga yara ƙanana.
Yanzu hakan nan ina da case na rape guda biyar nake handle yanzu haka. Mun samu wasu guda biyu an zo da shi daga Ilila ɗaya wani ɗan shekara 60 ya rape ɗan shekara 12 wani ɗan shekara 18 ya rape ɗan shekara 7 duka waɗanda suka yi aikin suna hannun ƴan sanda. Akwai guda wanda gang rape ne ana zargin mutum bakwai wanda amma kuma ita ta ce mutum biyar ne to cikin biyar din an kama biyu nan saura uku ake nema har yanzu.
Rabi Bello dan kare haƙƙin dan adam dake can Ilela a jihar Sokoto. Hajiya Saudatu Mahadi ta kungiyar Rafa mai alaka da manyan kungiyoyin kare haƙƙin mata ta duniya ta gaskata haka.
Magana cin zarafin mata cikin gidajen su na aure ko na zamantakewa ko na wurin aiki. In ka samu mace ɗaya ta gaya maka ko kuma ka samu rahoto ɗaya to tabbata da haƙiƙan akwai goma da baka ji ba. Saboda haka yanzu kamar mu idan kai maganin namu da muka ce mun samu 40 da wani abu zaka iske wato in ka matsa ka dauki wannan lissafi kana magana wajen 400.
Sabili da yawaitar fyaɗe sanya kungiyoyin kare haƙƙoƙin matan da aka ciwa mutunci dake fadin tarayyar Najeriya suka hallara tare da kungiyar ƴan jaridu mata wato Nawaj a nan jihar Sokoto a cikin watan da ya gabata suka gangami don jan hankalin mahukuntan Najeriya su dauki tsauraran mataki na hukunci akan duk wanda ya aikata fyaɗe. Rabi Muhammad jami'a ce ta kungiyar Nawaj ta ƙasa.
Al'amarin fyaɗe a jihar Sokoto gaskiya sai kara hauhawa yake yi ana samun sababbin hukumi a koda yaushe don tsakiyar wancan watan da ya wuce watan Yuni aka kaddamar da zanga-zanga ta lumana akan hauhawar fyaɗe to sai mata na ƙasa gaba ɗaya da kuma sauran kungiyoyi na sa kai sai muka haɗa kanmu gaba ɗaya saboda mu fito mu yi murya ɗaya mu yi kira ga gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihohi da su yi wani abu akan wannan hali na ha'ula'i da mata ke shiga ciki a koda yaushe. Da muka tafi majalisar dokoki a nan jihar Sokoto domin ganawa da ƴan majalisun dokoki to saboda lockdown na corona din nan ba mu samu ganin su duka ba amma sai muka tare da clerk wanda ya tabbatar mana cewa akwai ma rahotanni na ƴan sanda figures waɗanda aka kawo musu cewa a cikin wannan shekarar watanni shida din nan an samu cases na fyaɗe 772 a nan jihar Sokoto to kaga waɗanda aka samu kenan waɗanda suka tafi don akwai da yawa waɗanda mu muka sani muka yi treatin kungiyoyinmu na sa kai waɗanda ba a ma rigaya aka je aka kai kotu ba.
Hakan ya sanya na nemi jin ta bakin kakakin rundunar ƴan sanda ta jihar Katsina Superintendent Gambo Isa a game da lamarin fyaɗe.
Satin da ya gabata na ƴan sanda ta jihar Katsina gargashin jagorancin CP Sanusi Buba PSC ta yi gagarumin nasara daga watan Afrilu zuwa wannan wata da wuce na Jun an kama waɗanda suka aikata irin wannan laifi na fyaɗe da luwaɗi musamman a ga ƙananan yara a sama da mutum 40. Idan za mu ɗauki alƙaluman daga watan Janairu zuwa watan Jun da ya gabata an kama mutum 120 waɗanda suka aikata wannan laifi.
Na ci gaba da bibiyar waɗannan al'amura a sauran jihohi. Rahotannin fyaɗe ma da aka gabatarwa mahukunta a can jihar Adamawa kimanin yara 299 aka yi wa fyaɗe cikin watanni 6. Daga wancan lokaci da na samu wannan bayani kawo yanzu ta yiwu al'amarin ya haura haka. Shin me ke matsayin fyaɗe da kuma hukuncinta a addinance? Dr. Suleiman Muhammad shine babban limamin masallacin Sarki Musulmi Bello dake can garin Kaduna.
Shi fyaɗe zina ne da ƙari, zina a cikin musulunci haramun ne. Amma shi fyaɗe wato fasadi ne a bayan ƙasa. Waɗanda suke fasadi a bayan ƙasa suna yaƙar Allah da mahaikinsa, suna yaɗa barna a bayan ƙasa. Yana da hukunce-hukuncen shi da yawa a cikin Alƙur'ani mai girma. Hukubarsa kuma a Alƙur'ani ita ce mafi girman hukuba. Yana daga cikin fasadi a bayan bayan kasa kisan kai. Kisan kai yana daga cikin abubuwan da Allah Maliki Sarki yake kawo wannan kasan bala'i. Duk kasar da kisan kai yayi yawa, zaka ga suna fama da talauci wanda baka kautawa. Kasar za ta yi fama da cututtuka za su ta bullowa kala-kala wanda ba san su ba. Sa'annan kuma zaka samu cewa wannan kasa babu tausayi a cikin zukatan mutanen kasa. Halin da muke ciki nan a kasa tunda kan shugabanni waɗanda su ya kamata su taimaka talakawa ne kaga cewa ba taimakon talakawa. In ka dawo kan yan kasuwa kaga cewa babu rangwame a cikin harkokin su. Ma'aikata kowa cuta yake ya samu lokaci shi ma dan uwan shi. Babu wani mutum da zai samu duniyar gaba ɗaya ta zama rana. Babu inda inuwa take inda mutum zai shiga ya sarara.
To ya lamarin tsaye yake a addinin Kirista?
Sunana Pastor Yohana Wadi Buru, ina aikin Ecclesia Christ Evangelical Life Intervention Fellowship in Human Rights Agency a karkashin majalisar jikin duniya na rajin kare yancin bil'adama. A addinance wato da take gefen addinin Krista ko a tsohon alƙawari zuwa sabon alƙawari Ubangiji Allah ya haramta zina ma na farko balle ma fiye. Wannan babban laifi ne kusan hukuncin ta guda uku na cikin littafin majalisar. Na farko da yawa mu ce fiye har ta yi ciki to ya zama za a tilas ta mutum duk ya aure don ba zai bata wani wani doka. Na biyu in jefin kaman zina ne ko yayi wannan fiyadin akwai hukunci har na kisa jifa. Wato akwai daidai ga tsarin Ecclesia ya zama musu horo. Amma na farko ɗin nan guda biyu ɗin su ne masu ƙarfi daga tsohon alƙawari zuwa sabon alƙawari. Babban laifi ne sosai in ka ji abin da ya kai ga aida za a kai ga kisa to ba abin wasa ba ne.
Sadatu Mahadi ta kungiyar Rafa ta yi matashiya.
To ɗan sanda dai bincike ne aikin su na farko. Wanda duk aka yi mazaɓe wurin da za ta fara zuwa shine ko ta je wurin ɗan sanda ko ta je asibiti. Hoton da mata ke yi na birshin zuwa su kai rahoto shine cewa in sun je ana mai da laifin kuma a ƙara musu wani sai a rika binciken su. Yadda za a yi cikin ƙarfi da dagewa da za a yi ma binciken sai ka ga nagartar binciken ta kasa. Yadda in an tafi gaba za ka iske cewa nagartar binciken ba ta isa yadda alƙali zai yi amfani da ita ba. Muna da wani koken wasu alƙalin gaskiya muna da koken son zuciya cikin al'amarin su. Misali ana magana cewa wanda aka yi mafaɗikin bayarin ya karama wai sai an kawo shaidu uku da suka ce sun ga anima. Na biyu kuma za ka iske yadda ma ake yin abin a kotu. Wata ma ba za ta iya ɗaukar kunyar da ke cikin kotu ba. Muna ta roƙo akwai wani abu da ake ce marriage wato aikaliya wurin sauraren ƙarai daɗe. Saboda a rage nauyin da mace za ta ji na ta nuna ko ciwon da aka ji mata kan ta ko da jikin 18 yi sama. Ana maganan wani abu da ake ce mu corroboration wato sai wani ya zo ya ba da shaida cewa eh haka ta shi ya gani. To kaga wannan abu ne magoyaci tunda wanda zai yi laifi ba zai aika koran ga ya ce ku taho zan yi laifi ba. So muna ci gaba da gaya mu commissionerin shari'a na jihohi ko wannan sati da ya shige mun kai takarda wa minister of women affairs a cikin mun yi magana nauyin da ke kan wanda aka yi masaɗe ta tabbata da an yi wata faɗi sai an rage shi a cikin shari'a. Na biyu mun kai koken cewa sai an ba abun matsayin gaggawa jihohin mu gaba daya sun dauki matakin ba sani ba sabo kuma na gaggawa akan al'amarin zabi. A rage tsawon lokacin da ake yi, a rage kuma tsaurin abubuwan da ke kawo ake hana ruwa gudu wurin tabbatar da laifin da kuma hukunta laifin.
Tabbas shugabannin al'umma da iyayen yara da masu yin dokoki na ƙasa da masu aiwatar da waɗannan dokokin suna da babban nauyi da aiki da ke gabansu. Sauran ba a si sai gobe kiyama. Salisu Abu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To madalla a gaida Salisu Abu Malumfashi. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Wasan kwallon kafa da dama 'yan asalin nahiyar Afirka sun shana sosai a gasannin league daban-daban na nahiyar Turai a wannan makon. Dan wasan gaba na Liverpool Sadio Mane ya zura kwallo ta 20 a wannan kakar wasanni. A wasan gasar Premier da Liverpool din ta yi nasarar doke Aston Villa da ci 2 da nema a filin wasanta na Anfield. Wannan ne shekara ta uku a jere da dan wasan dan kasar Senegal wanda yanzu haka shine gwarzon dan kwallon Afirka. Yake zurawa kungiyar kwallaye akalla 20 a kakar wasanni daya. Wani dan wasan Afirka da tauraron sa ya haska shine dan Najeriya Kelechi Iheanacho na kungiyar Leicester City ta Ingila wanda shi ma ya zura kwallo a wasan da kungiyar ta doke Crystal Palace da ci 3 da nema. A kasar Spain kuma matashi mai shekaru 17 dan kasar Guinea-Bissau Ansu Fati ya zura kwallon sa ta 7 ga kungiyar sa ta Barcelona a wasan da ta yi galaba akan Villarreal da ci 4 da 1. Fati dai ya shiga wasan ne daga baya a matsayin canjin wani dan wasa ya kuma zura kwallon da ta taimakawa Barcelona rage ta zaran maki tsakanin ta da Real Madrid zuwa 4 a gasar La Liga ta kasar. Haka shi ma dan wasan baya na kungiyar Real Betis Zuhair Fedal dan kasar Morocco ya ceto kungiyar daga shan kashi ta kuma sami maki daya a yayin da ya zura kwallon da ta farke wadda Celta Vigo ta yi a karawar su ta La Liga da ta karkare a kunnan doki da ci 1-1. A kasar Italiya kuma yan kasar Gambia biyu Musa Juwara da Musa Baro sun taka muhimmiyar rawa a wasan da kungiyar su ta Bologna ta yi waiwayin baya ta doke Inter Milan da ci 2-1 a wasan gasar Serie A. Musa Juwara da ya shiga wasan a zaman canji ya zura kwallon da ta daidaice da kwallon da Inter din ta zura a minti na 74 na wasan. Kafin shi kuma Musa Baro ya zura tashi kwallon a mintunan karshe na wasan wanda ta baiwa kungiyar tasu ta Bologna nasara. Shugaban kungiyar kwallon kafar Barcelona ta kasar Spain Josep Batomi ya musanta rahotannin da ke bayyana cewa shahararren dan wasan kungiyar Lionel Messi na kan hanyar sa ta barin kungiyar a shekara mai zuwa idan kontragin sa ya kare. Batomi ya jaddada cewa ba inda Messi zai je domin ko dan wasan ya bayyana kudirin sa na karkare rayuwar sa ta kwallon kafa kungiyar. An yi ta samun rahotannin da ke cewa dan wasan dan kasar Argentina na barazanar barin kungiyar ta Barcelona sakamakon rashin gamsuwa da yadda al'amura ke gudana a kungiyar, kazalika da kuma takun saka tsakanin sa da shugaban kungiyar Batomi, lamarin da ya sa ya dakatar da duk wata tattaunawa akan sabunta kontragin sa a kungiyar. To sai dai wannan ne karon farko da shugaban kungiyar Batomi yayin sharhi akan lamarin, yana mai tabbatar da cewa dan wasan na da bukatar ci gaba da zaman sa a Nou Camp. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na, ga kuma Aisha ta dawo mana da labaran duniya a takaice.
Yakubu a takaice, India ta bada sanarwar sama da sabbin kamuwar cutar coronavirus 23 a yau Litinin, lamarin da ya sa kasar ta zartar rasha a adadin yawan masu cutar, inda ta koma ta uku a duniya. A yanzu India ce ke biye da Amurka da Brazil a yawan masu dauke da cutar. Kasar ta rufe tafiye-tafiye na kasa da kasa, amma sannan a hankali gwamnati ta fara sassauta takunkumin da ta sanya a bangaren yawon bude ido a cikin gida domin farfado da tattalin arzikin kasar. Sai dai a Uttar Pradesh, jihar India da tafi yawan jama'a, jama'ai sun kara tsawaita wa'adin kulle akan kasuwanci, wuraren shakatawa da gidajen tarihi da na yawon bude ido da ke birnin Agra, ciki har da Taj Mahal, a daidai lokacin da cutar COVID-19 yake ci gaba da yaduwa. Jama'ai a fadin jihohin yankin kudancin Amurka sun bayyana damuwa akan karuwar yaduwar annobar coronavirus a cikin 'yan kwanakin nan, yayin da shugaban kasa Donald Trump ya musanta cewa yanayin ba mai cutarwa ba ne. Kate Gallego, magajiyar birnin yammaci na Phoenix da ke jihar Arizona, ta faɗa wa kafar labaran ABC cikin wani shirin a wannan makon cewa yi gaggawar buɗe wuraren kasuwanci bayan da aka rufe su a watan Maris da Afrilu. Ta ce muna cikin tashin hankali yayin da adadin kamuwar cutar ya kai 59,000 a birnin da ke da yawan mutane miliyan 1.7. Gallego ta ce mutane sun yi yawa a wuraren gwajin cutar. Kasar Saudi Arabia ta ba da sanarwar ka'idojin lafiya da aka gindaya domin gudanar da aikin hajjin bana. A jiya Lahadi ne cibiyar kare yaduwar cututtukan kasar ta bayyana cewa an shata ka'idojin ne da zimbar daƙile yaduwar coronavirus. A watan jiya, kasar Saudi ta ba da sanarwar cewar mutane kalilan ne za su samu damar aikin haji a bana. Tun farko dai kasar ta ba da sanarwar hana musulmai daga wasu kasashe halarta aikin hajjin bana, wanda shine karin farko da irin haka ya faru a tarihin wannan zamanin. India da China sun fara janye dakarunsu a kwarin galwan da ke gabashin Ladakh, inda suka yi wata mummunar arangama a watan da ya gabata. A yau Litinin, wasu majiyun soji sun sanar da Deccan Herald cewa an fara shirin janyewa a galwan. An cire rumfunan da ke yankin sintiri na P-14. Sojojin India 20 da dakarun China da ba a san yawan adadinsu bane aka kashe a rikicin da ya kaure a P-14 a ranar 15 ga watan Yuni. A yau Litinin, kasuwannin hannayen jari na duniya sun farfado yayin da masu saka jari suka yi watsi da labaran hauhawan sabbin kamuwa da cutar coronavirus a Amurka. Hannayen jari Nikkei da ke Tokyo ya rufe da wuri a yau da ribar kashi 1.8.
To masu saurare baki daya abin da ya sauka kake na ajerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta hada kuma ta bada umurni da injiniyan mu na wannan daren. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington nake cewa a huta lafiya. Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.